Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 31.25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Niger sun hada da amfani Sarauniya, Fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Gwanne. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samu mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. A koda yaushe kuma kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau talata 14 ga watan Agustan shekarar 2018 Hafsat Bello dan mai sora ce tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na karfe 4 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 3 kenan agogon Ghana da farko ga kanin labaran duniya
Yan sanda a birnin London sun ce wani mutum ya afka cikin wani gungun masu tafiya da kafa da mota kafin ya banke wasu shingaye da ke wajen ginin Majalisar Dokokin Birtaniya yau talata. Mayakan Taliban sun kwace wani sansanin sojoji a arewacin Afghanistan sun kuma kashe sojoji da yawa tare da yin awan gaba da wasu. A kasar Zimbabwe, komai ya tsaya cak a yayin da ake jiran hukuncin kotu akan zaben shugaban kasar da aka gudanar a watan da ya gabata.
To kanin labaran duniya kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji alwashin da rundunar sojin Najeriya ta dauka na bincikar lamarin da ya haifar da bore a wajen sojojin Najeriya.
Duku yace borin da jami'an sojin suka yi abin takeici ne kuma duk ya haifar da rashin fahimta ne na kokarin irin abubuwan da suke so su yi kuma za su dauki mataki na kare aukuwar hakan nan gaba.
Sannan za ku ji yadda gwamnatin jamhuriyar kamar ta shirya hukunta nata sojojin.
Ba za mu yadda waɗansu tsayarin sojoji marasa adalci su dinga ɓata mana martabin ƙasarmu a idanun duniya.
Sannan za ku ji gudunmawar da wasu ɗaliban likitoci ke bayarwa a jamhuriyar Niger. Daga nan kuma Safinatu Sodangi za ta shigo mana da shirinta na noma tushen arziki. Muna kuma ɗauki da ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana ta hanyar email amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yan sanda a birnin London sun ce wani mutum ya afka cikin wani gungun masu tafiya da ke tafiya da kafa da mota kafin ya banke wasu shingaye da ke wajen ginin Majalisar Dokokin Birtaniya yau talata. Wasu mutane sun jikkata sakamakon hakan. Hukumomi sun ce jami'an tsaro sun kawo mutumin da ya tuka motar bisa zargin ya aikata laifin ta'addanci. Sun kuma ce babu wani da ke cikin motar kuma babu wasu makamai a cikinta. Hukumomin sun kuma bayyana cewa shekarun mutumin na haihuwa za su kai 20 da wani abu. Wannan lamarin na nuna cewa da gangan aka kai aikata haran, amma dalilin sa ne bamu sani ba, a cewar mataimakin kwamishinan birnin London Neil Basu a lokacin da yake magana da manema labarai. Mr. Basu ya kara da cewa mutumin da ake zargi baya ba 'yan sanda haɗin kai a kokarin da suke yi na tantance ko shi wane ne da kuma musabbabin abin da ya aikata. Ya kuma ce bisa bayanan da masu bincike suka samu ya zuwa yanzu mutumin bai taba yin wani abu da zai sa hukumar leƙen asiri ko ta yaƙi da ta'addanci su san da zaman shi ba. Mayakan Taliban sun kwace wani sansanin sojoji a arewacin Afghanistan sun kuma kashe sojoji da yawa tare da yin awan gaba da wasu. Kwace sansanin Chinaya a gundumar Gumacha da ke lardin Faryab da aka yi a daren jiya Litinin na zuwa ne bayan kwanaki biyu da aka kwashe ana gwabza kazaman fada. Jami'ai sun ce mayakan sun samu nasarar kwace sansanin ne bayan da sojojin da ke fafatawa da su suka kasa samun taimako ta ƙasa da ta sama, makamai da wasu kayayyakin su kuma suka ƙare. Jami'an soji da na gwamnatin yankin sun tabbatar wa muryar Amurka yau talata cewa 40 daga cikin 70 na sojojin da aka girke a sansanin sun miƙa wuya ga mayakan Taliban. Jami'an suka kuma ce ta yiwu an kashe sauran sojojin ko kuma sun tsere zuwa tsaunukan da ke yankin a lokacin fadan. Kwace sansanin Chennai na zuwa ne bayan da jami'an tsaron Afghanistan tare da taimakon hare-hare ta sama daga dakaran Amurka da kuma shawarwari daga kwararru suka taimaka wajen kwato birnin Ghazni mai muhimmanci a kudu maso gabashin yankin bayan wani kazamin fada da aka yi da 'yan Taliban. Komi ya tsaya cik a kasar Zimbabwe yayin da ake jiran hukuncin kotu akan zaben shugaban kasar da aka gudanar a watan da ya gabata, wanda shine karan farko ba tare da tsohon shugaba Robert Mugabe ba. Wata kotu ta dage bikin rantsar da Emmerson Mnangagwa har illa ma sha Allah saboda ta kalubalanci sakamakon zaben wanda aka yi ranar 30 ga watan Yulin da ya gabata.
Wanda kwa ga da kotu din kona sai kuti muna har kuda ku konesa.
Emerson Wishi, wani dan jam'iyyar ZANU PF ne, ya ce jam'iyyar MDC ta garzaya kotu don kotun ta dakatar da rantsar da Mnangagwa a matsayin shugaban kasa. A lokacin yakin neman zabansa, jagoran jam'iyyar MDC Nelson Chamisa ya yi barazanar hana ruwa gudu a kasar idan har bai ci zabe ba. To a gani na abin da yake yi yanzu kenan. Hadakar jam'iyyar adawa ta MDC ta ce dan takararta Nelson Chamisa, wanda ya samu kashi 44 cikin 100 na kuri'un da aka kada a hukumance, shine ya lashe zaben. Wakilai masu sa ido na kasa da kasa sun yaba da yadda aka gudanar da zaben cikin lumana, amma kuma sun nuna damuwa akan yanayin da aka gudanar da yakin neman zabe da zaben kansa. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da ake ciki kuma wakilan da ke sa ido akan zaben kasar Mali sun ce masu kada kura'a da yawa sun kauracewa rumfunan zabe a lokacin da aka yi zaben fidda guni na shugaban kasa ranar Lahadin da ta gabata saboda fargaban yanayin tsaro da kuma halin ko in kula da wasu su suka nuna, amma dai an yi zaben lafiya a cewar jami'an ko da yake an fuskanci wasu 'yan matsaloli. Shugaba Ibrahim Bubakar Keita ya yi hasashen samun galaba akan abokin adawarsa Sumaila Sise bayan zaben da aka fara yi a watan da ya gabata wanda ba a tantance sakamakon ba. Ana sa ran za a fidda sakamakon zaben da aka yi na baya-baya cikin 'yan kwanakin nan. Mali tana gaba-gaba cikin jerin kasashen da manyan kasashen yammacin duniya ke nuna damuwa a kai bisa yanayin tsaro saboda kasancewar kungiyoyin 'yan ta'adda masu alaka da Al-Qaida da ISIS a kasar. Akalla mutane 11 sun mutu a yayin da bangaren wata gada da motoci kusan 10 ke kanta ta ruguje yau Talata a lokacin wani ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a arewacin birnin Genoa. Kamfanin dillancin labaran kasar Italiya ne ya bayyana haka, inda ya ambaci ma'aikatar cikin gidan kasar. Ministan sufurin kasar Danilo Toninelli ya ce yana bibiyar lamarin da za a kira mummunan bala'i a cikin fargaba. Wani ganau ya fadawa gidan talabijin din Sky Italia cewa ya ga motoci 8-9 a kan gadar a lokacin da ta ruguje, abinda ya ce tamkar tashin duniya ne. Kamfanin dillancin labaran ansa ya bayyana cewa hukumomi na ganin rashin ingancin gadar da aka gina a shekarar 1960 kuma aka yi mata gyare-gyare a shekarar 2016 ne ya janyo rugujewarta.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla. Biyo bayan zanga-zangar da sojoji suka yi a garin Maiduguri a satin da ya gabata, hukumar rundunar sojin ta yi bayani kan matakin da za ta dauka.
Komandan rundunar sojin Najeriya na Operation Lafiya Dole Major General Abba Dikko yace suna nan suna daukan mataki kan borin da wasu jami'an soja suka yi a filin soka da tashi na jirgin sama da ke garin Maiduguri sakamakon rashin fahimta da matakin da hukumomin sojin ke shirin dauka kan ayyukan nasu. Major General Dikko yace borin da jami'an sojin suka yi abin takeici ne kuma duk ya haifar da rashin fahimta ne na kokarin irin abubuwan da suke so su yi kuma za su dauki mataki na kare aukuwar hakan nan gaba. A ranar Lahadi da dare ne dai wasu jami'an sojin da ke aiki a filin soka da tashi na jirgin sama da ke garin Maiduguri suka dinga bore da suka dinga harbe-harbe a sama na nuna kin amincewansu da kokarin masanya musu wuri da aka ce za a yi daga garin Maiduguri zuwa garin Marte, inda ake tababan cewa har yanzu akwai geron yayan kungiyar Boko Haram ciki, wanda kananan jami'an sojan suka ce sun kwashe tsohon fiye da shekaru 4 a garin Maiduguri, kuma bisa tsarin doka bai kamata a ce su fice shekaru 3 a filin daga ba, sai dai sanarwar da komandan operation lafiya dole wanda ke dauke da sahanu mataimakin daraktan hudar jama'a na rundunar sojan Najeriya wato kadar Inyama Nwachukwu yace sun riga da sun shawo kan wannan lamari, kuma harkoki na ci gaba da gudana kamar yadda suke a filin sokan jirgin saman. Sanarwar ya kara da cewa wannan ba sabon abu bane wajen musanyawa jami'an soja guri, musamman ma an samu sauyin shugabanci, kuma rashin fahimta ne ya haifar da wannan bore da jami'an sojin suka yi, wanda ya ce kuma ba bisa ka'ida ba ne. Na dai tambayi Malam Kabiru Adamu, wani masanin kan harkokin tsaro, ko yake kallon irin wannan al'amari.
Na farko dai abu ne wanda bai kamata jami'an tsaro a ce har an bar lamarin ya kai ga yi irin wannan bore ko tarzoma. Ya nuna cewa hanyoyi da ake bi na sauraren korafin su da kuma yi musu maganin korafin ba hanya ba ce wata take ai. Na biyu da ɗaya kenan, na biyu kuma zai karasa mazauna nan yankin cikin fargaba don ganin cewa su waɗannan su ne aka ba ma haƙƙin kare rike tsaro da kuma kare lafiyar hadde nan wuri na jirgin sama, filin jirgin sama da ke hannun su, to har yi gashi ya zo sun shiga irin wannan yanayi. Har sun kai ga harbe-harbe, an ji ƙarin bindiga da sauransu. Don ne ba shakka ya nuna cewa akwai matsaloli a ƙasa waɗanda su shuwa gabanin hukumar soja ba su yi maganin da ba, har kuma ya kai ga hitowa haka. Yana yiwuwa wannan bangare ne daga cikin matsalolin da ke shafan su ƙananan sojoji. Ka duba kogin da suka yi na cewa an bar su a wuri ɗaya, sun daɗe sun fi shekara biyu da ya kamata a ce sun tsaya a wuri, har waɗansu sun kai shekara huɗu ko shekara biyar. To lalle shi tsari na yaƙi wannan ba abu bane mai kyau, don kamata ya yi sojan da aka kai filin daga, to a yi ƙoƙari a cire shi daga ciki kar ya karye ya wuce shekara biyu na faɗin komai ba, don kar a bar wannan yanayi na yaƙi da kashe-kashe har ya shiga cikin rayuwar ya canza mai fasali na rayuwa gaba ɗaya.
To ranka dai kamar kana gani a wannan mataki da su waɗannan kananan soja suka ɗauka shine hanyar da ya kamata su bi don nuna kamar damuwar su na game da irin dadewa da suka yi a wuri haka, ko kuma akwai wata hanya da ya kamata ce sun bi?
Da ƙarshe tsari na soja ya kamata ya zan akwai hanyoyi wanda aka bayar na irin waɗannan ƙorafi, shi yasa nake tun farko hanyoyin kenan ya nuna cewa ba sa aiki, don da hanyoyin suna aiki kamata ya toshewa gabanin su sun ji irin waɗannan koke, to a yi maganin su tun kafin a kai a bari abin har ya kai ga haka.
Malam Kabiru Adamu kenan, wani ƙwararre kan batun harkokin tsaro, ke bayani game da boran nan da jami'an soja suka yi a filin sokan jirgin sama da ke garin Maiduguri. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Dauda Biyu. Idan muka tsallaka jamhuriyar kamar kuma kasar ce ta ce za ta hukunta sojojinta masu cin zarafin bil'adama.
Gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta kafa wata kotu ta musamman domin yi wa sojojin kasar shari'a waɗanda suke cin zarafin bil'adama a jihar Arewa mai nisa. Ministan yaɗa labarai na kasar jamhuriyar Kamaru, Isa Cirimo Bakari, ya yi wa manema labarai jawabi a ofishinsa da ke birnin Yaounde. Ba za mu yarda waɗansu tsarin sojoji su dinga cin zarafin 'yan ƙasarmu ba. Yanzu kotu zai yanke wa sojoji guda biyar ɗin da aka kama su da laifin cin zarafin bil'adama a jihar Arewa mai nisa, shi ma babban ɗan adawun ƙasar jamhuriyar Kamaru na jam'iyyar MRC, Maurice Kamto. Za mu tsaya tsayin daka mu ga cewa hukumar shari'ar ta yi adalci, domin ba za mu yarda waɗansu tsarin sojoji marasa adalci su dinga ɓata mana martaban ƙasarmu a idanun duniya. Na nemi jin ta bakin kakakin ƙungiyar ƙwato haƙƙin bil'adama na ƙasar jamhuriyar Kamaru, lambarsa ba ta shiga. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To madalla,
A jamhuriyar Nijar kuma waɗansu ɗalibai ne ke taimakawa wajen ba da gudunmawar likitoci. Wakiliyar murya Amurka a Damagaran Tamar Abari ta aiko mana da ƙarin bayani.
Kana yawan fitsari, kana nuna alamun cutar sukari, amma a nan guda da muka yi daidai ce, kana hukako, wala kenan shi ne muka rubuta ma analysis exam wannan kaje ka consultation can babban likita sai ka samu kaje ka likita don a gani me yake damun ka.
Wani ɗalibi likita kenan yana yi wa wani mutum bayani yayin da ake mishi gwajin jini. Alhassan Isufu ɗaya daga cikin mambobin kungiyar ɗaliban likitoci ya mana bayanin yadda gwajin yake gudana.
Kungiya ta mu ta ƴan makaranta da suke karatun likita na jihar Damagaran ko ta shekara suke yi. A cikin aikin da suke ma jihar akwai shekara akwai ranar da ake warewa saboda a zo a ma mutane depistage gwaji na cutar sukari wanda ake ce ma diabetes da cutar hawan jini wanda ake ce ma tension. To a cikin wannan kadirin ne yanzu ma yau muka zo muke yi kaman a faru ne na ɗaukan jini daga gare mu. Muke duka mu gwada mu gani a mamtan mu gani mutum yana da diabetes sai mu gaya mishi wanda bashi da halo mu ce mishi bashi da mu bashi kuma konsai yanda za a kiyaye zuwa gaba an mishi galgadi yanda za a kiyaye zuwa gaba.
Kawo yanzu kamar kana iya kiyasta mun kamar irin adadin mutanen da kuka samu.
Kina gani da idan ku cewa gashi nan mutane yanzu suka zo suka ma mai halin yanzu gashi nan da kalma muke samu muke so mu samu mu yi bakin su mutane gashi nan dinda mun yi yana ekipi biyu amma halin yanzu aiki da yana yana ya mu yawa kwa kuna gani kuma da idan kina ana yace mutane suna zawa kawai.
Sahiyar yanzu dai an gama da wannan boxing da muke aiki da can wanda suke yi su ma an gama gaba dai an samu kamar kimanin mutum 50 a yanzu dai.
Kungiyar ta ɗaliban likitoci na jami'a za ta bada taimako wa babbar asibiti ta Damagaran da asibitin haihuwa kamar yadda jagoran kungiyar Gambo Mato Suleiman ya bayyana mana.
Zan ba da magunguna za mu taimaki likita babban likita da Damagaran ba ɗan malati za mu ba za mu taimaki ɗan malati mu diba ordonansin ka abin da kake bukata cikin kayan mun akwai cin dauka mu baka haka zamu kuma akwai kayan jinjirai na yara dan a yi su su ma mun samu za mu taimaki center mayor anfan babban asibitin aihuwa ubaya mu ba abin ga matan da suka aihu.
Na hira da wasu da suka zo don a musu gwajin jinin ga abin da suke cewa.
Hadiza mai nasara. Wurin gwajin abin ga cutar diabetes ce na zo.
To yaya an gwada ki?
An gwada ni.
Me aka ce mi?
Dama ina da diabetes. To yanzu kuma sai gwajin da suka mini sai aka ce kuma ta karu aka ce amma in kiyaye. Gaskiya fi sabilillahi mun ji daɗi yaran wannan fasaha da suka ɗauka Ubangiji Allah ya taimaka.
Sunana Idrisa. Na zo gwaji ne kuma an ce ana yi shi ne muka so.
Gwajin
diabetes da tension.
Amaka?
Amini.
To yaya an ce kana da shi kuma?
Duka sun ce tension ita babu komai normal ne diabetes ma babu.
Kungiyar ɗaliban likitoci za ta ci gaba da faɗakarwa kan cutar zazzabin cizon sauro, damuwa, matsalar tsafta a gundumomin gure da murya tare da ba da magani ga mabukata. Za kuma su ba da taimakon jini a babbar asibiti ta nan Damagaran. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar.
Da Tamar Abari kuna sauraron murya Amurka ne kai tsaye yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe da minti 18 yanzu kuma ga shiri na gaba.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Safinatu Sada Sodangi zan gabatar daga nan sashen Hausa na murya Amurka. A wannan makon za ku je da manoman tumatir a Najeriya suka koka akan yadda hukumar custom da takwarata ta NAFDAC mai kula da harkokin ingancin abinci da magunguna ta sanya su asarar kimanin naira miliyan 10,000 a kakar noman tumatir ta bana. Sun bayyana haka ne a wani taro da manema labarai a Kano inda shugabannin kungiyar suka bayyana damuwa kan yadda hukumomin biyu ke zagon ƙasa ga sha'anin bunƙasa noman tumatir a Najeriya. Wakilin mu da ke Kano Muhammad Ibrahim Kwari ya tattauna da ɗaya daga cikin manoman tumatir da chairman din Federated Fadama Association da babban sakataren kungiyar manoman tumatir da sarrafa shi da saida shi ta ƙasa baki ɗaya. Ga yadda hirar ta kasance.
Sunana Hassan Hussein Zaure Dawakin Tofa Local Government. Na manomi ne, almajirin manoma ne.
Me kake noma?
Ina noma tumatir, attaruhu da shambo da sauransu.
Gashi ana maganar kamar kungiyar ƴan tumatir ta ƙasa tana korafi game da rashin aiwatar da wata manufa na tsari na bunƙasa noman tumatir a ƙasa da gwamnatin tarayya ta ki. Yaya ku abin ya shafe hada-hadar ku ta noma a can ƙasa?
Alal haƙiƙa abin ya shafe mu 100%. Domin abin da yasa abin yake shafar mu, na farko koda mun yi noman, idan muka yi noma muka kashe kudaden mu, muka ranta kuma muka hada, muka gama kashe kudi, to idan muka kai wajen kasuwa, to a wajen saye anan sai mu ga akwai wani tumatiri, wani ma har ma daga kamar irin su kasar Ghana, Kamaru, suna kawo shi, to sai a ga, sai mu ga namu bai kai quality nasu ba. To a wannan guri kuma anan ne ake samun matsala. Su koda ana sayan nasu misali 2,200 haka, to mu kuma namu bai wuce 1,200 ba.
To amma menene bambancin shi ingancin da kake magana?
To muna magana akan cewar kamar idan yanayi mun fi damuwa da yanayin iri, da kuma koda namu tunda bai da cikakken inganci, nasin yafi mana namu inganci, to yana da kyau a ce a datse su, su su daina shigo da nasu.
Ko me yasa ba za ku nemi iri mai nagarta ba ku yi amfani da shi?
To alhalin ayyuka halin kasan dai shi manomi ko da yaushe yana cikin gona ne, sai lokacin da yake buƙatar abin da zai siya a kasuwa, sannan ka ganshi a kasuwa. Sannan kuma ƴan kasuwan nan wani na Allah ne, wani ba na Allah bane. Wani zai kawo yayi dumari, ya kawo mara kyau ko jare, wani kuma zai kawo original. To mu kuma anan ake kashe mu.
Ba gwamnati tana takurmatan cewa tana kawo muku iri masu nagarta ba da sauran kayayyakin aikin noma?
To insha Allahu, in ma ta kawo, in ma bata kawo ba, mu dai kukan mu ga gwamnatin nan ya kamata ta tallafa mana, kuma ta shiga ta yi ƙarfi da ƙarfi.
Ma'ana ba ta kawo muku ne ko kuma yaya, tun daga shi kuna noma iri ba shi daga nagarta, ana kawo daga nan kamar kuma yana fin naku inganci?
Ai gwamnati ba yadda za a ce ba ta taimakawa, sai dai amma idan ta taimaka din, taimakon ya zama ya shiga hannun ƴan kasuwa ba asalin manoma ba.
Me ita manoma, ita bata san ta ce manoma take dan ga abubuwan nan. Yanzu ga kungiyar ku ta manoma tumatir misali, duk al'amara da su ake hulɗa, kana so ka ce ba su ake baiwa ba?
Gaskiya akwai, koda an ba su, to mu kuma gaskiya bai cika iso mu, mu manoma.
Yana makalewa a hanya kin?
To wannan kuma ba mu san dai ko a service ne yake makalewa, shine ba mu sani ba.
To yanzu me abin yi?
To mu dai muna kuka ga gwamnati ta taimaka mana ta shigo wannan al'amari na noman tumatir, tunda tumatirin nan sai da shi ake hada kayan miya, da kuma shi ake mu kanmu kuma tunda muka ta'allaka zamu noma shi, muka dauki, muka imanin zamu noma shi, ba zamu daina noma shi ba, amma muna so ta taimake mu bangaren kawo iri mai kyau, mai mahimmanci, kuma sannan ta datse mana waɗanda suke kawowa daga wasu kasashen koma da bayan namu, domin datsewar shine zai sa mu ma ƴan Najeriya mu samu dama, mu samu ƴanci, dan bai kamata a ce manomi a Najeriya har ma an samu talaka a cikin manomi ba.
Sunana Abdullahi Adamu Kanda, Chairman Federated Fadama Community Association Kano State.
Kamar wata kungiya ce ta hadakar kungiya ta masu noma Fadama?
Ita wannan kungiya Federated Fadama Community Association kungiya ce ta manoma Fadama, karkashin Fadama Siri Adil Finance, wadda muna bada tallafi akan cost of production na noma, kamar abin da ya shafi tun daga sharar gona, ya hada da iri da taki da magani, ciyawa da maganin kwari, na cost of production duk abin da aka lissafi, da masiri ta tattaimaka wa manoman mu da kaso 50 daga cikin 100 na abin da suke kashewa na noman tumatir.
To ga batun korafi da manoman tumatir suke yi na gazawar gwamnati ta aiwatar da manufarta na bunƙasa noman tumatir nan ta hanyar rashin dakile na kasashen waje, ko yaya tsarin ya shafi al'amuran da kuke yi a sha'anin Fadama?
To a gaskiya abubuwan da suke faruwa shine su manoman mu suna iya kokarin su wajen noma shi wannan tumatir, amma a ƙarshe bayan sun gama duk wahalar da za su yi, sai a samu matsala wajen kasuwa. Abin nufi, farashin da zai zo, su kuma idan sun sai da shi a wannan, ba za ma su mai da kuɗin da suka kashe nawa wajen wahalar su wajen noma shi ba. To kuma wannan duk abu yana faruwa ne sakamakon yadda waɗansu suke shigo da shi ta hanyoyin da hukuma bata amince ba. Shi yake karya kasuwa ta yadda manomi zai je ya kashe kuɗinsa akan cost of production, kuma ya zo ya sayar bai ci riba ba.
To madalla mun gode Muhammad Ibrahim Kwari sai kuma wani satin da yarda Allah za ku ji mu dauke da ci gaban tattaunawar ta su. Yanzu a madadin Julie Lazarus Gresham wanda ta hada mana sauti, ni Safinatu Sada Sodangi ke cewa a huta lafiya. Yanzu kuma sai kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu tsaro ke aiko mana.
Wasiƙar mu ta farko a yau ta haɗin gwiwa ce ta ce Salam VOA Hausa, ci gaba da samun nasara da jam'iyya mai mulki ta APC ta yi a zaben cike gurbi a jihar Bauchi da Katsina. Hakan na nuna mana cewar jam'iyyar za ta iya cin zaɓe a shekara ta 2019 da ke ƙaratowa. Don haka muke amfani da wannan dama, muke kira ga 'yan jam'iyyar da su kasance masu haɗa kansu waje ɗaya domin neman samun nasara kan buƙatun al'umma. Saƙo daga Yahaya Danno Azare da Prince Tasi Ibrahim Abdullahi Azare tare da Kadora Digaga ɗan Fulani warji jihar Bauchi. Sai wasiƙar mu ta gaba ita ma ta haɗin gwiwa ce ta ce Salam VOA Hausa, haƙiƙa taron masu ruwa da tsaki da ake yi a Mina jihar Niger a kan matsalar wutar lantarki a Najeriya. Ministan makamashi da ayyuka da gidaje Baba Tunje Raji hakan yayi daidai. Allah ya bada nasara, Allah ya sa a cimma matsaya akan wannan taro da kuma kawo ƙarshen wannan matsala ta wutar lantarki a Najeriya. Saƙo daga Kadora Digaga ɗan Fulani warji da Shehu Kashalla kafisan ana zikiri da Haya Danno Azare daga jihar Bauchi. Mai wasiƙa ta gaba kuwa ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa, tabbas ci gaba da kaiwa 'yan sandan ƙasarmu ta Najeriya har-haren da 'yan ƙungiyar Boko Haram ke ci gaba da yi, wallahi hakan abin takaici ne ƙwarai da gaske. Don haka mu tashi tsaye wajen addu'a domin Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala. Saƙo daga Aishatu Musa Wada da Fatima Musa Wada Barikin Ladi jihar Plateau Najeriya. Shi kuma mai wasiƙa ta gaba ya ce Salam VOA Hausa, ɗage zama da 'yan majalisun dokokin Najeriya suka yi bai zo mana daban mamaki ba, dama mun tsammani haka kuma gashi sun tabbatar mana da shi. Fatarmu shine Allah ya ba mu shugaban ƙasa Muhammadu Buhari nasara ya kawo ƙarshen wannan darbarwar siyasar. Saƙo daga Rilwan Ibrahim London Buwa Adamawa Najeriya. Mai wasiƙa ta ƙarshe kuwa ya ce Salam VOA Hausa, dan Allah ku gaya wa 'yan majalisar dokokin Najeriya da su amsa kiran da shugaba Muhammadu Buhari ya yi musu na cewar su koma bakin aiki. Saƙo daga Aminu Kano mai da garko.
Lokaci ne kuma da za mu kawo muku labarai, amma wannan karin a takaice. Birnin London sun ce wani mutum ya afka cikin wani gungun masu tafiya da kafa da mota kafin ya banke wasu shingaye da ke wajen ginin majalisar dokokin Birtaniya yau Talata. Wasu mutane sun jikkata sakamakon hakan. Hukumomi sun ce jami'an tsaro sun kama mutumin da ya tuka motar bisa zargin aikata laifin ta'addanci. Sun kuma ce babu wani da ke cikin motar kuma babu wasu makamai a cikinta. Hukumomin sun kuma bayyana cewa shekarun mutumin na haihuwa za su kai 20 da wani abu. Mayakan Taliban sun kwace wani sansanin sojoji a arewacin Afghanistan, sun kuma kashe sojoji da yawa tare da yin awan gaba da wasu. Komi ya tsaya cika kasar Zimbabwe yayin da ake jiran hukuncin kotu akan zaben shugaban kasar da aka gudanar a watan da ya gabata, wanda shine karan farko ba tare da tsohon shugaba Robert Mugabe ba. Wata kotu ta ɗage bikin rantsar da Emmerson Mnangagwa har illa ma sha Allah saboda ta kalubalanci sakamakon zaben da aka yi ranar 30 ga watan Yulin da ya gabata. A halin da ake ciki kuma, wakilan da ke sa ido akan zaben kasar Mali sun ce masu kada kuri'a da yawansu sun kauracewa rumfunan zabe a lokacin da aka yi zaben fidda gwani na shugaban kasa ranar Lahadin da ta gabata saboda fargaban yanayin tsaro da kuma halin ko in kula da wasansu suka nuna.
To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana, za mu dawo muku da wani sabon shirin. Idan ana so a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da June Letters Gresham da ta hada shirin da kuma ba da umarni, sai injiniyan mu Vasco, ni Hafsat ɗan mai sauri ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, amma kada ku yi nisa, ku dakaci shirin yau da gobe.